A yayin da masarautar jihar Kano ta tsayar da ranar 26 ga watan Maris na wannan shekara a matsayin ranar da kwamitin gyaran aure da zamantakewan iyali zai fara gudanar da taro inda zai gayyaci masana don ƙara wayar da kan al'umma. To akan wannan batu ne dandalin VOA ya gayyato malama
Amina Yakubu
inda zamu tattauna da ita akan batutuwan da suka shafi auren wuri. Shin malama Amina, ya kike kallon wannan kuduri na masarautar jihar Kano?
Wannan kuduri abu ne mai kyau in ka kalle shi ta fuska daban-daban, saboda shi auren wuri yana da amfani, yana da kuma rashin amfaninsa.
To menene amfaninsa?
Amfaninsa saboda idan yarinya ta kai shekarun balaga, to tana buƙatar aurar da ita saboda tsirar da ita da mutuncinta da addininta, kuma tsarin da addininta ya tanada. To ta kuma
matsalar?
Ta ɓangaren kuma matsalarsa shine kamar yana idan yarinyar bata shekarunta suka gaza na lokacin da za a aurar da ita, sai ya zamana ta samu matsala ta fuskar lafiyarta da kuma zaman auren ma sai a zo a ta samun tangarɗa saboda tunaninta bai ƙosa ba. Shi zaman aure gaba ɗayansa zama ne na fahimtar juna da taimakekeniya.
To yanzu da kika ce wata rana auren wurin yana da alfanu, to idan aka ce auren wuri kina nufin kamar a shekara nawa?
Auren wuri kamar a shekara da shekarun da mace bata balaga ba. To kuma amma yanzu aka dau magana kamar balagar ya mace ko wani abu, wasu sai suna kaiwa ne a shekaru karancin shekaru suke balaga, wasu kuma amma dai a ka'ida dai 17 zuwa 18 ake ciwa.
To yanzu idan aka yi wa mace aure a 18 kina a tunaninki
ba laifi saboda tunaninta ya fara kosawa har ta gama makarantar secondary tana shirin shiga jami'a, wasu ma sun shiga jami'a.
To wannan kwamiti zai baya ga batun auren wuri zai magana akan zamantakewa. Ya ilahi, idan aka aurar da mace misali a 18, kina ganin za a iya samun kyakkyawan zamantakewa tsakaninta da miji?
Eh, to za a iya samu, ya danganta da tarbiyyar da iyayen da suka bata tun daga gida, wayewar da ta samu tun daga makaranta, saboda mu'amala da cikakkeniya da sa'anninta za ta samu wayewa ta fuska da bangare daban-daban.
Kenan wannan abubuwa da za a tattauna ke a matsayinki na ya mace
yayi mun, kuma insha Allah ina fatan in dai an saka su a hanyar da ta kamata za al'umma za ta amfana da su, kuma za a samu ci gaba mai dorewa.
To madalla malama Amina, da fatan ƴan uwa mata za su amfana da abin da ta ce. To mun kuma samu zantawa da shugaban wannan kwamiti Dr. Bashir Aliyu Umar, wanda ya ƙara da cewa dokar za ta maida hankali kan maganar haƙoƙin raino ne, tare da bayyana wanda nauyin raino ya ta'allaka a kansa da ƙarin haske dangane da alhakin uwa da uba a tsarin raino.
Ya zamanto cewa an samu rabuwar aure tsakanin miji da mata, cewa haƙƙi ne na wato uwa, sannan idan babu ita sai danginta a bisa jeri wanda aka faɗe su filla-filla a ciki, sannan daga nan ne za a koma zuwa ga dangin uba, zuwa ga mata dangin uba. To kuma dokar ta bayyana abin da yake shine haƙƙin uba wajen raino, shine kamar kula da lafiyarsa da kula da abin da zai inganta rayuwarsa da kula da sha'anin iliminsa da tarbiyyarsa da shigar da shi makaranta, duk wannan haƙƙin uba ne, da kuma nuna kan cewar nauyin yana nan kan haƙƙin uba. Hatta muhalli idan mai raino ba ta da shi, to haƙƙin shi uban yaro ne ya samar da muhalli din. Idan ya ki, to shari'a za ta tilasta masa wato ai masa hukuncin wanda ake bi bashi, shine idan yana da wata dukiya za a iya wato kwacewa a sayar a biya. To ai in aka wato duk abin da yake zaman tukan cewa an mayar da shi kan cewa doka ne, to kaga kin ga dama yayi wanda yake za a ringa sanar da mutane abin da ta kunsa, domin da haka ne kowa zai san irin damammakin da aka bashi da kuma nauyin da aka haƙoƙin da aka dora masa. In aka zartar da ita ta zaman to doka, to za a ringa ta hanyar nan za a sanar da mutane. Wato kin ga ko a cikin sha'anin shari'ar musulunci yawan abubuwan nan zaki ji malamai suna faɗin su a cikin wa'azozinsu ko a cikin karatuttukansu. Saboda haka abu ne wanda yake kawai zai ƙara ne wajen ƙara fito da abubuwa da zaƙulo da su, domin a yi ma mutane bayani akan hukuncin Allah, akan hukuncin shari'ar musulunci a kansu.
Shi ma a nasa ɓangaren Dr. Usman Shu'aibu Zinnuraini ya kuma bayyana cewa dokar za ta maida hankali ne kan hanyoyin magance matsalolin da ake fuskanta tsakanin al'umma ta mahangar addinin musulunci da kuma shari'a.
Fitar da aka yi ta ƙarshe kwanan nan shine maganar auren wuri, malamai suka canza yawo a kansa, suka ƙari juna sani har aka kasa samun matsaya a kansa. So bisa ga wannan muka yanke shawarar za mu shirya taron ƙara ma juna ilimi, domin a kalli wannan matsala ta auren wuri daga mahangoji guda biyar. Mahangar farko za a kalli matsayin auren wurin a shari'ar musulunci, mai musulunci ya tanada ya yake wannan abu wajibi ne ko mustahabi ne ko halal ne mandubi ne, mustahabi shine mandubi ko mubahi ne, halal ne ja'izi ko abu ne wanda ke za a ce makaruhi ne ko haramu. Saboda wa'annan su ne dama hukunce-hukuncen da shari'a ta tanada kala biyar.
Daga ƙarshe ya ce al'umma za su iya ba da gudunmuwar su kasancewar har yanzu ana aiki akan dokar, inda yake cewa dokar zai baiwa jihar Kano damar bin sahun ƙasashen da suka samarwa kansu mafita ta hanyar bin tsarin shari'ar Islama. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.